إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na 8 ga watan Ramadan shekarar hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 8 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya, domin ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma da tafsirinsa daga wannan sura mai albarka, suratu Bani Isra'il ko kuma suratul Isra, wanda yau da yardar Allah za mu tashi daga kan aya ta 5 zuwa abinda ya sawwaka, aya ta 4 ko zuwa abinda ya sawwaka insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين.
نعم.
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
نعم.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد.
نعم.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
نعم.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
Allah ya albarka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qadayna ila bani Isra'ila fil kitab. Allah ya ce mun zartar da hukunci ko kuma mun sanar da bani Isra'ila a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ardi marratayn. Haqiqa lallai sai kun yi barna a bayan kasa har karo biyu. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, kuma haqiqa sai kun yi dagawa da girman kai, mafi girman dagawa. Fa idza jaa wa'du ulahuma, yayin da lokacin wa'adin dagawar ku ai barnar ku ta farko tazo, ba'athna alaikum ibadan lana, za mu tayar da wadansu bayi namu akan ku. ibadan lana uli ba'sin shadid, masu tsananin karfi, fajasu khilal ad-diyar, sai su kutsa kai a tsakankanin gidaje. Wa kana wa'dan maf'ula, kuma wannan wani wa'adi ne da dole sai an aikata shi. Summa radadna lakumul karrata alaihim, sannan bayan wannan kuma sai muka mayar da damar akan ku ta yadda ku za ku samu cin galaba akan su. Wa amdadnakum bi amwal, kuma muka budada muku ta hanyar yalwata muku dukiya. Wa banina, da ya'ya. Wa ja'alnakum akthara nafira, kuma muka mayar da ku ku ne mafiya yawa wajen jama'a, kuma mafi yawa wajen karfin soji. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku ne. Wa in asa'tum falaha, idan kuma kuka munana to nan ma akan ku kuka munana. Fa idha jaa wa'du al-akhirah, yayin da wa'adi na karo na biyu na barnan ku shi kuma yazo. Wa idha jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum, nan ma za mu sake tayar muku da su ta yadda za su wulakanta ku su bakanta muku rai. Waliyadkhulul masjid, kuma ma har sai sun shiga cikin masallacin. Kama dakhaluhu awwala marra, kamar yadda suka shige shi a karon farko. Waliyutabbiru ma alaw tatbira, kuma za su ruguza duk abinda suka samu wargazawa. Asa rabbukum an yarhamakum, akwai tsammanin ubangijinku yana kusa da ya ji tausayinku ya muku rahama idan kuka gyara. Wa in udtum, amma in kuka koma kan barna udna, za mu sake komawa kan ukuba da azaba. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, bayan azabar duniya kuma mun sanya wutar jahannama ta zama tabarma ko kuma kurkuku wurin ajiye kafirai. Waɗannan ayoyi ne masu razanarwa da suke magana akan kamar jigon darasin surar Banu Isra'ila gaba daya. Kamar wannan sura babu wani wuri a cikinta da yake kunshe da jigon sakon da surar take dauke da shi sama da wannan bangare ko waɗannan ayoyi da muka karanta, wanda dalilin su ne ma aka sa wa surar suna Bani Isra'ila daga kan ayar da muka karanta a baya. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, da kuma waɗannan ayoyi a yanzu. Bari ku ɗan ji tafsirin abin da ke cikin su kafin ku ji bayanin abin da ke ɗauke a ciki na darasi. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qadaina ila bani Isra'il, mun hukunta, bimana hakamna hukman wato kauniyan, mun zartar da hukunci irin na kauni ba hukunci irin na shari'a ba. Allah yana da hukunci kashi biyu, akwai hukuncinsa na shari'a, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wannan hukunci ne na shari'a, Allah ya yi hukunci cewa ga yadda yake so. Akwai kuma al-qada'ul kauni, shine Allah ya zartar da wani abu zai faru na qada wal qadar. Al-qada'u wal qadar shine Allah ya zartar wane abu kaza zai same shi, wane shi zai yi abu kaza, wane zai samu, wane zai rasa, wane zai nema ba zai samu ba, wane zai nema ya samu, wane zai ciwo, wane zai mutu, wannan shine al-qada. Shi ma zartarwa ne irin na Allah, amma ba irin na shari'a ba, bai da alaka da ku aikata ko ku bari. Alaka ce da cewa Allah ya yanke cewa wane zai yi shekara kaza, ai ba mai iya kara masa, wane kuma zai mutu a shekara kaza, ba wanda zai iya rage masa. To wannan shine al-qada irin wannan. Wasu malamai suka ce mun zartar da hukunci irin wannan akan Banu Isra'ila, cewa a rayuwarsu za a samu barna kashi biyu, kuma kowace barna ga yadda abinda zai biyo bayan ta zai faru. Wasu malamai suka ce qadaina ila, tunda ba a ce qadaina ala ba, ma'anarsa shine wato ballagna wa a'lamna, wato ma'anarsa shine mun sanar da Banu Isra'ila, yana kama da faɗin Allah ta'ala wa qadaina ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihi, muka sanar da annabin su annabi Lut kenan cewa waɗannan mutane zuwa asuba za a gama da su. Kaga wannan qadaina ilayhi, to wannan ma qadaina ila bani Isra'ila bimana a'lamnahum wa a'lanna lahum, mun sanar da su. ku karanta cewa za ku yi barna sau biyu kuma za a lallata ku sau biyun gurgurdan yawan barnarku gurgurdan yawan abin da za a yi shine wa qadaina ila bani isra'il fil kitab a cikin littafi wani littafin wasu malamai suka ce a cikin lauhul mahfuz domin Allah ya kira shi kitab wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin bima na fi kitab don Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir kaga kitab anan lauhul mahfuz kenan sai suka ce Allah ya zartar idan kana magana akan alqada'ul kauni kenan Allah ya zartar tun a cikin lauhul mahfuz tun kafin banu Isra'ila su zo Allah ya zartar cewa za su yi barnar da kaga suna yi kuma za su yi manya-manyan barna sau biyu sannan a cikin kowace barna kuma sakamakonta zai zama abinda Allah zai musu yana cikin abinda Allah ya faɗa anan shine ma'anar qadaina ila ma'anar ta qadaina ala amma in ya zama da ma'anar qadaina ila bi ma'ana anzalna alaihim fil kitab sai ya zama cikin littafin at-taura ne da Allah ya faɗa wa ataina musal kitab waja'alnahu hudan li bani isra'il ay tace aya ta biyu to sai Allah ya ce wancan kitab din mun saukar musu a cikin littafin at-taura cewa za su yi barna har sau biyu kuma sun karanta sun sani shine wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsidunna fil ardi wannan lamul qasam ne bi ma'ana wa izzati wa jalali la tufsidunna na rantsi da girma na na rantsi da jalala ta sai kun yi barna sau biyu fil ardi a ƙasa wata ƙasar wasu suka ce a ƙasa a duniya baki ɗaya duk inda suka je sai sun yi barna wasu kuma suka ce a ana nufi tun ƙasar da Allah ya ce su shiga wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati ba shi ba ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu alaykum to wannan al ardu ƙasar ana nufi waccan ƙasar ita ce ƙasar Palestine a wannan ƙasar ta Palestine za ku yi barna har sau biyu shine la tufsiduna fil ardi ba a ko ina a duniya ba a wannan wurin wala ta'lamuna 'uluwan kabira kuma za ku samu daukaka da kasaita a duniya wanda zai ba ku dagawa da girman kai da shishigi da wuce gona da iri shine wala ta'lamuna domin wannan al'ulu da ake nufi 'uluwul fasadi ne wa 'uluwul istikbar irin wanda Allah ya faɗa akan fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an irin sa ne Allah ya ce innahu min fir'auna innahu kana aliyan min al musrifin to wannan irin dagawar ita ce Allah yake faɗa anan cewa la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu ma'anan al ifsad kuma shine dibbul islah a gyara kai kuma ka zo ka wargaza a daidaita kai kuma ka zo ka bata a shirya kai kuma ka zo ka batar wannan batarwar sawa'un ta addini ko ta rayuwa ta addini ita ce Allah ya saukar da hukunci akan a riƙa kaza kai kuma ka zo ka canza wa mutane ka kawo naka ko kuma Allah ya ce a bauta masa kai kuma ka zo ka kawo shirka annabi ya zo ya karantar kai kuma ka zo ka kawo bid'a ko kuma bayin Allah da suke aiki nagari kai kuma ka yi faɗa da su ko kuma ka kashe su ko ka yaƙe su to wannan shine ma'anar fasadi a bayan ƙasa da Allah ya ce za ku yi ta hanyar tauye haƙƙin addini da kuma tauye haƙƙin mutane la tufsiduna fil ardi marrataini sau biyu marrataini ay marratan thumma marratan ba'dal marra za ku yi sau na farko sannan daga baya ku zo ku sake wala ta'lunna 'uluwan kabira za ku yi kasaita da girman kai bi mana wala tastakbiruna istikbaran kabira wala tatghawna dughyanan kabira za ku yi wato dagawa da ta'addanci da wuce gona da iri da dukkan barna a bayan ƙasa za ku yi kuma wanda zai wuce irin yanda kowa yake shi yasa ya ce uluwan kabira to sai Allah ya ce fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin wa'adin na farko cikin me bi ma'ana wa'du ulal ifsadataini barna ta farko da Allah ya ce za ku yi sau biyun nan idan kuka yi barnakku ta farko shine ula huma to ga abinda za mu yi muku ba'athna alaikum ibadan lan za mu tayar da waɗansu bayinmu su samu dama a kanku ba'athna 'alaykum 'ibadan lana wa dan su bayi namu. To su wane ne bayi namu da Allah yake bai ce ibadana ba, sai ce ibadan lana. Suka ce ba ana magana akan bayin Allah nagartattu ba, a'a bayin Allah wato koda mabarnata ne, amma ku a wurin ku sun muku barna, amma su kuma bayin Allah ne, ta yanda da kuka saba wa Allah sai Allah ya tada waɗansu bayinsa ko kuma kuna tsoron su, sai suka rama abinda kuka yi, sai zama ba ma sai Allah ya muku da kansa ba, bayinsa ma sun ishe ku. An fahimta? Don haka da aka ce ibadan lana ba ana nufi, kamar yadda muka yi magana akan bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin subhanallazi asra bi abdihi, mun ce ubudiyya akwai khassa akwai amma, haka ne, akwai kuma khassatul khassa. To ubudiyya irin ta khassa irin ta ce Allah yake sawa dukkan mutanen kirki, ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun, sannan kuma da wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, amma khassatul khassa shine na annabawa, wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub. To nan sai Allah bai ce ibadana ba, sai ce ibadan lan, wadansu bayi gare mu, bai ce wasu bayin mu ba, don haka bai jingina su kai tsaye ga kansa ba, saboda haka ba yana magana akan bayin Allah na gari bane, su ma mabarnatan ne, amma a duniya ai da mabarnaci da mutun kirki duk ai bayin Allah. Saboda Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, kowa a bayan kasa bawan Allah ne. Don haka sai suka ce bayin Allah da Allah ya dora a kansu dinnan kafirai ne yan uwansu, amma waɗanda suka fi su ta'addancin, saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksubun, haka muke dora azzalumai akan azzalumai yan uwansu, sai su danne azzalumai yan kasa, sai azzalumai yan sama su danne yan kasa, su ma wasu azzaluman su zo su danne su, shikenan ya zama danne dannen zalunci kenan, domin duk wanda ya zalunci ya ki yin yadda Allah yake so, to idan Allah ya tashi lallashi shi sai ya kawo dan uwansa azzalumi, shi ya danne na wani sai wani ma ya danne nasa, sai duniya ta ce haka. Amma ran da suka gyara kuma sai Allah ya sa nagari ya karbi na nagari ya mika ga nagari, amma in barna mutum ya ce zai yi, to akwai wani mabarnacin, domin barna ba kai kadai kake so yi ba, kana yi wani ma sai ya zo ya yi a kanka, sai ya danne ka sama da yadda ka danne na kasarka. To shi ne ma'anar ba'athna 'alaykum 'ibadan lana. Shi yasa galibin malamai suke cewa waɗannan bayin da Allah ya dora akan banu Isra'ila su ne ko dai Jaluta, wanda Allah ya faɗa a cikin suratul Baqara cewa ya yaƙi banu Isra'ila, alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, har zuwa ƙarshen cewa wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulk, sai suka ce wannan Jalut din da annabi Dawud ɗaya daga cikin tsatson bani Isra'ila ya kashe shi kuma Allah ya bashi mulki, to nan ne aka fara samun daular banu Isra'ila ta farko. Shine wannan barnar da Jaluta ya zo ya yi muku sakamakon kun yi barnar farko kenan. Daga baya ya zo hannu annabi Sulaiman, a cikin jikokin annabi Sulaiman sai mulkin ya fadi, saboda lokacin sun sake yin barna ta biyu, sai aka yi wa'adul akhira, sai aka yi wa'adi na biyu. In ji wasu malamai kenan, wasu malamai suka ce ba Jaluta ba ne wancan wanda jiya muka yi magana a kansa ne, wato Bukhta Nassar ko na Bukhta Nassar. Bukhta Nassar sarki ne daga Iraki, daga daular Babila, shi ne wanda ya zo ya ci ƙasar Sham da ita Falasɗinun da yaƙi, shi ne wanda ya fara rusa daular banu Isra'ila, don haka shi ne ma'anan ibadan lana, bayinmu. Don haka a bisa galibin maganganun malaman tafsiri, ko dai Jaluta ne ibadan lana ɗin, ko kuma Bukhta Nassar ne ibadan lana ɗin. Allah dai ya siffanta su da cewa masu ƙarfin soja ne, shi yasa ya ce ulu ba'sin shadid, masu tsananin ƙarfi, bi ma'ana ulu ko zawu kuwatin shadida wa shaja'a wa udda wa adad, waɗanda suke da tsananin ƙarfi kuma suke da tsananin jarumta kuma suke da yawa kuma suke da kayan yaki ta yaya zaka buge waɗannan sun hada waɗannan abubuwa guda hudu su asalin su karfafa ne akwai mai karfin da bai da jarumta sannan kuma su masu zasu jarumta ne akwai mai karfi mai jaruntan da bai da kayan yaki su suna da udda akwai mai karfi mai jarunta mai kayan yaki amma ba sa da yawa suna da adad don haka sun cika dukkan dalilan da zasu iya sa a ci nasara sai Allah ya turo banu Isra'ila su sai Allah ya ce da suka zo faja su hilal diya bi ma'ana fatafu wa taraddadu wasata almanazil suka rinka shiga gida gida hanya hanya loko loko ta ko ta ina sai da suka ratsa idan ma ka kuya a gida idan ma ka kuya a daki idan ma an koye ka a karkashin gado jasu hilalad diyar har cikin gidanka za su shiga sai su gama da kai waliyutabbiru ma alau tatbira kuma duk abin da suka samu sai sun rusa shi an fahimta ko shine ma'anan fajasu hilalad diyar sai suka shiga wato sai su shiga tsakiyar gidaje da hanyoyi da kowane lungu da sako sai su zakulo mutane su kashe manya su kama kanana a matsayin bayi sannan su rike mata a matsayin kuyangi sai Allah ya ce wa kana wa'dan maf'ula wannan alkawari ne da dole sai an yi shi ku dole sai kun yi barna ba za ku fasa ba mu kuma dole sai mun sa an lallasa ku ba za mu fasa ba shine ma'anan wa'dan maf'ula alkawarin Allah ne cewa wannan dole sai ya faru to sai Allah ya ce summa wannan litarahi sai bayan wani lokaci wasu suka ce bayan shekara 40 wasu suka ce bayan shekara 50 wasu suka ce bayan shekara 500 wasu suka ce sai yanzu ne abun ya faru shine summa radadna lakumul karrata alaihim sannan sai muka sake ba ku dama ku kuma akan su kurama sun zo sun lallasa ku da kuka zo kuka tuba kuka gyara mu kuma dama mun yi alkawari in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala in kun yi mai kyau zamu muku mai kyau lil ladina ahsanul husna hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wanda yi mai kyau Allah zai masa mai kyau don haka da kuka za ku zo ku gane kuskuren ku sai ku zo ku tuba to da kuka tuba kuka gyara mu kuma radadna lakumul karrata alim sai muka sake ba ku dama kuma ku gwada bi ma'ana arja'na lakumul ghalabata wasultata alaihim wadhuhura ala junudihim sai muka ba ku dama akan sojojin su sai kuka karya su sai kuka sake samun dama kuma sai kuka samu kasaita irin naku nada shine radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi ma'ana zawwadnakum sai muka ƙara yalwata muku muka buɗa muku kofofin arziki bi amwalin kathiratin ha'ila muka buɗa muku hanyoyin arziki kuka gawurta kuka kasaita a tattalin arziki wa banina kuma muka baku yaya ta yanda kuka zo kuka yi yawa bayan da waɗanda aka kashe muku sai kuka tara adadi yanzu ga population ga arziki menene ƙasa take bukata da ya wuce wannan shine wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nabira kuma sai muka sa kuka fi su yawan jama'a karfin su ya dogara ne ga yawan jama'a bi ma'ana ja'alnakum aktsara minhum jama'atan wa adadan sai muka sa kuka fi su yawan population kuma muka sa ku kuka fi su yawan adadi ko kuma ja'alnakum aktsara nafiran mimma kuntum min qabl sai muka sa kuka fi karfi sama da dama da abinda kuka rika yi na wala ta'alunna uluwan kabira har aka zo aka rusa ku yanzu da kuka tuba sai Allah ya gyara muku sai sa kuka ma fi yanda da kuke wannan nafira ko ya zama minan nafar daga yawan adadin mutane kenan ko kuma ya zama minan nafir daga fita yaki sai kuka fi samun damar fita yakukuwa kuna ta cin kasashe shine wa ja'alnakum aktsara nafira domin annafira yana zuwa da ma'anar yaki a infiru khifafan wa thiqala to sai zama wa ja'alnakum aktsara nafiran wato muka sa kuka zama aktsara min dhi qabl igharatan wa intisaran ala a'da'ikum muka ba ku dama kuka fi yawan fita kuna cin nasara akan abokan gabanku sai Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku wa in asa'tum falaha idan kuma kuka munana to shi ma akan kanku kuka yi dan ya ce falaha bi ma'ana fa alaiha dan Allah ya ce man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha idan kuka yi mai kyau wa kanku kuka yi nan akwai ta fa'ida da take nuna idan mutum yayi mai kyau idan Allah ya tashi bashi zai riba masa sau biyu ne amma Allah ya tashi mai mutum yayi mummuna to amma Allah ya tashi zai masa mummuna ɗaya ne shi yasa Allah ya ce in ahsantum ahsantum amma bai ce wa in asa'tum asa'tum ba kun fahimci wannan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kun yi kyakkyawa kyakkyawa ga kanku in kun yi mummuna ga kanku bai ce mummuna ga kanku ba bai saki maimaita kalmar mummuna ba sai ya zama daidai da fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran domin al'usr da Allah ya ce fa inna ma'a al'usr wannan al'alif wa lam lil ahd ne a cikin kowace a cikin wahalar akwai sauki sannan a cikin wahalar akwai wannan wahalar ta farko ita ce ta biyu aka maimaita amma saukin farko da sauki na biyu duka daban-daban ne sai ta ce yusra ko a wani yare in an ce za ana nufin wani abu ne ake nufi amma an ce sauki akwai wani saukin akwai kuma wani to amma wancan da aka maimaita sai nuna wahala idan ka sha sau ɗaya ne amma saukin ya tashi zuwa a madadinsa sai zo sau biyu to shi ne ma'anar in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala wannan wata fa'ida ce da Fakhruddin Razi ya faɗa Allah ya masa rahama sai Allah ce fa idza jaa wa'dul akhir idan lokacin wa'adin barna ta biyu shi kuma yazo kuma kuka yi barna ta biyu to shi kuma li yasu'u wujuhakum za su bakanta muku fuska ma'anar sa za su wulakanta ku kamar yadda idan ranka ya baci ai fuska ka za ta nuna an gane da Allah madaukakin sarki yace har sai lokacin da tashin kiyama zo si at wujuhul ladina kafaru sai ga fuskar su ta baci ta turnike ba ta da kyan gani anan duniya suna fara'a suna jin dadin an je kiyama kuma kowa ransa ya baci to shine ma'anar li yasu'u wujuhakum amma nan akwai takadiri da Allah yace fa idza jaa wa'dul akhirati to akwai takadirin shi ma ba'asna alaikum ibadallana za mu sake turo muku da wasu bayin irin yadda muka turo waɗancan nan kuma li yasu'u wujuhakum don su bakanta muku rai waɗancan fajasu khilalad diyar waɗannan kuma li yasu'u wujuhakum amma saboda balaga ta qur'ani ba sai an sake maimaita wancan ba'asna alaikum ibadallana ba fa idza jaa wa'dul akhirati li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulul masjida kuma saboda dole sai sun shiga masallacin yana nufi masallacin Baitul Maqdis wannan masallacin dai mai alfarma wannan masallacin mai albarka da Allah ya faɗe shi a farkon surar sai Allah ya sake faɗan anan sai an samu mabardatan da za su shiga su ruguza masallacin shi ne ma'anar wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra kamar yadda suka shiga a baya lodo wata fasaha ta alqur'ani ana Allahu akbar Allah anan a aya ta biyu a wajen barna ta biyu sai yace za su shiga masallaci irin yadda suka shiga a farko yayi magana shiga masallaci ne bai faɗa ba saboda anan ayar ka dauki shiga masallaci kamar yarcan a can ayar kuma da yace ba'asna alaikum ibadallana nan kuma sai bai faɗa ba sai ka dauko na can sai ka dora anan na fata ana fahimta shi yasa da yace ba'athna alaikum ibadan lana a can nan kuma da yace fa idza jaa wa'dul akhirati sai bai saki maimaita ba'athna ba sai yace kawai yasu uju akwai sai ka dauko wancan ka sa an sannan a can kuma da yace fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid sai yace fajasu bai ce fadakalul masjid ba sai yace sai su barna gidaje bai fadi masallaci ba nan kuma sai fadi masallaci bai fadi gidaje ba saboda sai ka hada duka abinda aka yi anan shi aka yi a can amma saboda fasaha ta qur'ani wato Allah yana magana da masu fasaha ne don haka sun san yadda zaka dauki nan ka hada da can don labarin ya cika Allah yake wal yadkhulul masjid sannan kuma za su shiga masallacin kama dakaluhu awwala marra kamar yadda suka shiga a karon farko wal yutabbiru ay waliyukhribu waliyahdimu waliyuhliku, za su halaka, za su barnata, za su kacancana, za su kareraya, za su wargaza duk abin da suka samu, sai sun yi kace-kace da shi, bi ma'ana za su yi kace-kace da garin. Kuma haka ne malaman tarihi suka ce ya faru lokacin da Bukhta Nassar ya zo a karon farko, ya yi kashe-kashe, domin Bukhta Nassar yana cikin sarakunan da Allah ya ba su mulkin da ba kasafai yake ba da irin wannan damar ba, don ya yi shekaru ɗaruruwa yana mulki, don su kansu Banu Isra'ila kaɗai sau uku yana kai musu hari, kuma duka sai ya ci nasara a kansu. Hari na farko ya kai shi ne shekara 606 kafin haihuwar Annabi Isa, ya gama da su gaba ɗaya, ya kashe manya, ya bautar da ƙanana, ya kuma mai da mata suka zama kuyangi, sai koma. Sai da aka yi shekara 200, sai da aka zo shekara ta 508 kafin zuwan Annabi Isa, sai sake dawo, sai sake musu kace-kace sama da abin da ya musu a wancan. Sai ya tafi, sai sake dawowa zuwa na ƙarshe bayan shekara 80, shine shekara ta 585 kafin zuwan Annabi Isa ɗan Maryamu. Nan kuma shine sai ya musu kace-kace ta ƙarshe, don da ya zo hadda acid ya kawo ya watsa a ƙasa, ya sa aka haɗa wani acid da gishiri don kar wurin ya sake tsiro. Sannan ya kashe duk wanda ya rage, bai rage ko kaza ba, ko ƙwan kaza yake, kar a bar kowa a nan garin. Ya kuma rusa masallacin, an fahimta? To sai ya gama ya tafi. Sai suka sake hayayyafa, sai suka sake dawowa. Bayan zamani mutanen Babylon sun kama su an kai su can sun zama bayi, nan kan ba kowa, wasu sun zo sun maye ƙasar. To wannan daular ita kuma sai Allah ya kawo daular Farisawa, sai ita kuma Allah ya ɗaga ta, saboda kowace empire tana da iya adadin lokacinta da Allah ya ɗiba mata, galibi daga shekara 40 zuwa ƙarshe shekara 80, ba wata daula da ta taɓa wuce shekara 100 a duniya. Sai ta zo ta kai yadda, kamar yadda ɗan adam ne yake farawa daga rarrafe, daga baya ya zo ya girma, daga baya ya zo ya gama ƙarfi, daga baya ya zo ya tsufa, haka dauloli ma suke kamar yadda ɗan adam yake ne, don kowa ma ya ɗana. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum, ba yadda za a yi Allah ya bar duniya wa wani mutum shi kadai, ko mulki na wata ƙasa, ko wani mutum mai mulki, dole sai ya gama nasa ya tafi. To lokacin da suka gyara suka yi ta tuba, malamai suka yi ta musu wa'azi suka ce akwai abin da iyayenmu suka jawo mana, mu kar mu bari ya ci gaba, sai suka yi ta tuba, to sai Allah ya yafe musu. To wannan addu'ar tasu sai ta sa sai Allah ya tayar da waɗansu sarakuna kuma daga Farisa, su ma duka fare ne ƴan uwan mutanen Babylon ɗin, sai suka kawo hari nan Babylon, da suka cinye su da yaƙi, sai suka zo suka kawo ƙara, suka ce to mu dama fa an kawo mu da dama, mu ba ƴan nan bane, mu mutanen Falasɗinu ne, can mutanen Sham ne, kaji, sai aka ce to ku koma ƙasarku, sai suka bar bauta a nan sai suka koma. Shine Allah ya sake ba su dama, wannan komawar da suka yi shine wa amdadnakum bi amwal, sai muka shimfiɗa muku arziki, wa banina muka ba ku ƴaƴa kuka ƙara yawa, wa ja'alnakum aksara nafira, muka sa kuma kuka yi yawan da har kun fi waɗancan ɗin ma abokan gaban naku, ko kuma kun fi iyayenku na da. Ina fata ana fahimtar wannan. To shine Allah ya ce in kuka ci gaba da yin mai kyau, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, in kuma kuka ɓata to fa a kanku yake, fa idza jaa wa'dul akhirah, in kuka yi mummuna sai karo na biyu ya zo, shine aiki na ɓarna na karo na biyu kenan, shine fa idza jaa wa'dul akhirah. To shine Allah sai ya sake tado da wasu, wannan kuma shine lokacin da ƙasar Farisa da ƙasar Babylon ɗin duk sun rushe, yanzu kuma empire ta koma hannun Romawa, Roman Empire ita kuma sai ta yi karfi, sai zama ita ce super power a zamanin. Shi kuma wannan sai zama wato bayan zuwan Annabi Isa da kuma tashin sa ne da wajejen shekara kusan 100. Su banu Isra'ila yadda da suka yi kafin zuwan Annabi Isa, da yadda suka rika kashe annabawa, suka kashe Annabi Sha'aya, suka wulakanta Annabi Annabi Iliya, wannan yasa Allah ya fushi da su, sannan suka ki yin aiki da Attaura, suka rika sayar da shi, ya zama abun kudi, abun neman kudi, to sai Allah ya musu wancan na farko. Yanzu kuma na biyu shine suka kashe Annabi Zakariya a zamanin Annabi, kusan zuwan Annabi Isa kenan, ko zamanin sa. Suka kashe ɗansa Annabi Yahaya, sai suka ce tsora ɗayan Annabi Isa, sai suka ji za su kashe shi, sai Allah ya ɗauke shi zuwa sama. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ba su samu daman kashe shi ba, ba su samu daman tsire shi ba. Wannan abin da suka yi, sai Allah ya tara musu fushin wannan aiki, sai ya ce kun sake ko? To dama na yi alkawarin idan kun sake zan sake. Don haka yanzu kun yi wato karo na biyu, shine wa'adul akhira. Da suka yi wannan na biyu, to shine sai Allah ya sa su waye super power a duniya, sai aka samu Roman Empire ne. Sai suka ji kamshin akwai wata daula a nan, akwai kayan arziki a wurin. Lokacin Annabi Sulaiman ya gina Solomon Temple, ya gina abin da suke ce Haikal Sulaiman, a jikin wannan masallacin da muka yi bayani a kai din, ya sa aljanu sun ɗebo masa zinariya da ita gina masallacin. Su kuma da yake suna girmama shi tunda wurin bauta ne, kaga ba za su ɗebi zinarin masallaci su ce za su je su sayar ba. Amma abokan gabansu da su ba su yi imani ba, kaga ba ruwansu. Sai zama ya gina temple ɗinsa da zinariya, aka yi floor ɗinsa da azurfa. Aljani ne za su ɗebo su, ina ruwansu da wani wahalar ma yi. Zaka haka suka riƙa ɗebowa, aka gina wani gini na ƙasaita irin wanda a duniya ba irin wannan ginin kaf. To shikenan, su kuma sai suka ji labari, kowa idonsa dama yana nan wurin. Don haka da suka zo, sai suka ce a rusa wannan wurin bautar. To shine waliyadkhulul masjida, za su shiga masallacin kama dakhaluhu awwala marra, irin yanda aka shiga a can, amma ba a yi barnar da ta kai ta yanzu ba, saboda ba a rusa shi gaba ɗaya ba. Wannan sai suka rusa, sai suka kwashe zinarin, sai suka tafi da shi. Sannan su da suka zo kashe mutane, da ba an ce kun zama aktar, kun fi yawan mutane kaman da ba. To aka ce sai da suka kashe alfu alfi rajul, suka kashe mazaje zarata da matasa da manyan mutane waɗanda za su iya yaƙi, sai da suka kashe mutum dubu sau dubu, nawa kenan? Miliyan. Aka kama kuma bayi waɗanda suke ‘yan safa-safa, waɗanda za su ke da ƙarfin da za su iya zuwa su je su yi aikin bauta, su kuma mutum kusan 100,000. Sannan sauran mata kaf aka sa su a keji, aka kwashe su, sun zama ganima. Sai zama ba kowa a garin. Wannan kuma sarki Titus shi ya zo yi musu wannan daga daular Romawa. To wannan shine abin da aka yi musu na karo na biyu, shine fa idza jaa awadul akhirati li su'u wujuhukum, nan kan fa za su wulakanta ku. Wali yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra, za su kuma shiga masallaci, za su yi barna irin yadda da suka yi. Wali yutabbiru ma alaw tatbira, kuma za su yi ragaraga da komi, za su yi kace-kace da shi, su wargaza shi. Sai Allah ce asa rabbukum an yarhamakum, duk da wannan abin da ya faru da ku fa Allah zai iya muku rahama idan kun tuba kun gyara. Dama abin da yasa aka muku na karon farko da abin da yasa aka yi muku na karo na biyu laifi ne, amma idan kuka gyara Allah zai ji tausayin ku, zai sake ba ku karfin ku. Wa in udtum udna, in kuma kun ce za ku ci gaba da kunnen kashi, ku sake taurin kai, mu ma za mu dawo da irin wannan. Sai zama an yi na ɗaya, an yi na biyu, ba sai an faɗi na uku ba, ba sai an faɗi na huɗu ba. Kuma siyaƙin na Ƙur'ani zai nuna maka an yi na uku, an yi na huɗu, duk lokacin da suka yi. Tunda Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi atqaha Allah, duk lokacin da suka kawo barna sai Allah ya rusa ta. Wa yas'aluna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. To sai zama Allah ya ce duk lokacin da kuka yi mummuna za mu sake dawo muku mummuna, wannan a duniya kenan. sannan waja'alna jahannama lil kafirina hasira, kuma mun riga mun tanadar da jahannama domin ta zama tabarma, alhasir tabarma ko shimfida, ko kuma ya zama ma'anan don Allah ce lahum min jahannama mihad wa min fawqihim gawash. Mihad shine alhasir, shine alfirash. Don haka jahannama ta zama musu shimfida da za su hau kai su ta zama, ko kuma ma'anarsa shine sijid, kurkukun su shine jahannama. Don haka mun tanadar da jahannama ta zama kurkukun ajiye kafirai. To waɗannan ayoyi da muka ji su a dunkule su ne ayoyin da suka yi magana akan Banu Isra'ila da halin da suka shiga ciki. To waɗannan ayoyi suna da fa'idoji, ina so a ce a yau mun gama da wannan magana ta Banu Isra'ila, amma kuma akwai abubuwa guda biyu manya-manya. Na farko fa'idojin da suke cikin ayoyin waɗanda mu za su zama darasi a kanmu, babu ga Banu Isra'ila ba, tunda muna karatun don kanmu ne, kuma mu muka fi so yanzu mu a studi Al-Qur'ani sama da su. Yanzu Banu Isra'ila yanzu tasu ta kare tamu ake. Sannan kuma abu na biyu shine yaya munasabar waɗannan ayoyi da rayuwar yau. Shi yanzu tunda an ce kun yi barna so biyu an gama, an yi muku sakamako an gama, shi yanzu waɗannan ayoyi sun gama aiki labari ne akan mutanen baya? Waɗannan ayoyi ba sa da alaka da Banu Isra'ila na yau? Ina fata ana fahimta. To dana abu guda biyu dukan su kowanne darasi ne mai zaman kansa. Amma kafin mu je ga batun magana darussan da suke cikin waɗannan ayoyi, a cikin tafsirin nan da muka gabatar, kusan dukkan malaman tafsiri magabata dukkan su wannan shine tafsirin da suka yi. Duk littafin tafsiri da ka dauka tun daga gan tafsirin Al-Imam At-Tabari har zuwa na malaman yau, idan dai sun yi kwafin irin tafsirin magabata, to haka za su fassara maka cewa an riga an gama taci-taci da Al-Karratul Ula, barnar farko, ko Al-Ifsadatul Ula da Al-Ifsadatul Saniya, barna ta biyu, da kuma yadda Allah ya sa aka saka a kai, duk wannan an gama shi. Amma abin da yake faruwa a yanzu shi kuma sai zama sai dai ayar gaba ta can da ta ce wa in asa'tum fala in wa in udtum udna, idan kun sake za mu sake. Sai zama ba wata aya da ta fito kwaro-kwaro take faɗan me ake yi a yanzu, sai dai idan sun yi to Allah ya ce zai musu. Saboda haka koda a yanzu muna ganin Banu Isra'ila ko Yahudu da abinda suke yi na ta'addanci, ba kawai akan Falasɗinu ba, ba kawai akan musulmin duniya ba, akan duk duniya ma, yadda suka zama alaƙaƙai wa duniya, me Allah zai musu? Sai ya zama yana cikin wa in udtum udna, idan kun sake mu ma za mu sake. To yaushe Allah zai sake? Allahu a'lam. Ta yaya Allah zai sake? Allahu a'lam. Akan waɗannan zamanin su waɗannan, ko kuma sai a na gaba? Allahu a'lam. Ina fata an fahimta. Wannan shine idan ka ɗauki fuskar tafsirin mutanen baya. Amma a mutanen yanzu akwai waɗansu malamai da su kuma a ijtihadin su, Allahu a'lam, su suna gani cewa waɗannan ayoyin asalin aikin su ba a baya bane a yanzu ne. Waɗannan malamai su sun yi la'akari da cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi, mun hukunta ko mun saukar akan Bani Isra'ila a littafi. Suka ce alkitabu a nan alkur'ani ne, saboda shi ne zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, hamim tanzilul kitabi. Na fata an fahimta. Don haka sai zama mun yanke ba Banu Isra'ila a cikin littafin alkur'ani. La tufsidunna fil ardi marratayn, za ku yi barna sau biyu. Tutun da alkur'ani ne Allah ya yanke, barnar za ta zo bayan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Don haka kaga ya nuna ashe akwai sauran labari, ba a yi barnar ba gaba daya. Sai suka ce barnar farko ita ce barnar da suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka al-karrat da suka zama fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokaci na farko yazo ba'athna alaykum ibadan lan zamu tare muku da bayin mu sai mu koma ga menene ma'anar bawa banda al'ubudiyatul 'amma ai akwai al'ubudiyatul khassa don haka bayin mu na musamman ana nufi musulmi kenan suka ce ba yadda za a yi ana nufi waɗancan arnan kuma a ce musu ibadan lana suka ce a wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne bayin mu na musamman shi yasa Allah ya ce ibadan lana waɗansu bayi namu na musamman waɗannan bayi namu na musamman idan suka zo faja su khilalad diyar za su ga har cikin gidajenku suka ce shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kori banun nadir daga gidajensu huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitab min diyarihim wannan shine faja su khilalad diyar sannan kuma banu quraiza kuma sai ya zama an kakkashe su shine ma'anar da Allah madaukakin sarki ya sanya yake cewa fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula za su shiga har cikin gidajenku su kore ku su kashe na kashewa su bautar da na bauta kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su ya kore su saboda fitinar su da bala'in su a cikin garin Madina ya sa ba za a taba iya zaman lafiya da su ba yayi kokari yadda za a zauna lafiya da su an yi ta yin zama an yi ta yin meeting an yi ta zama a teburin shawarwari sai ya zama irin yaudarar da yau suke yi irin ta suke so su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ba za a yarda da wannan yaudarar ba ku gama da su shine Allah ya ce fajasu khilalad diyar sai a gama da su sai aka kore su gaba daya ina fata an gane wannan sai suka ce abun ya ci gaba da cewa sai aka ci gaba da samun daukaka har lokacin da Umar dan Khattab ya zo da masallaci yana hannunsu sai zama an kwaci baitul maqdis ya koma hannun musulmi abinda muka karanta jiya da shekaran jiya wanda yasa masallacin baitul maqdis kuma musulmi suka karba sai zama waliyadkhulul masjid kama dakaluhu awwala marra sai aka shiga masallacin sai aka karbi ki din sai zama yana hannun musulmi tun daga lokacin har yanzu kuma yana hannun musulmi ai ba mun karanta cewa har mun nuna muku masallacin ba sai suka ce shine ma'anar wannan masallaci da yanzu in kun gyara zai ci gaba da zama a hannunku amma idan kuka yi barna za a kwace a ba bayin Allah da su za su raya shi kamar yadda yanzu musulmi suke raya shi suka ce wannan shine fasarar aya kun ji wannan sai aka ce toye ne na biyu sai suka ce yau ne fa idza jaa wa'dul akhirah da yake la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna so biyu a bayan kasa idan ba ku manta ba tun daga shekarar da aka kwace musu mulkin wato mulkin Falastin su a matsayin Yahudu tun kafin zuwan Annabi Isa da muka karanta daga shekara 588 ba su sake samun cikakken mulki da za su yi a daular Falastin ba sai yanzu daga 1948 kuna fahimta kafin suka sake samun damar da za su dawo nan sai aka ce to waccan korar farko da Allah ya sa aka yi musu ai ta kare daga baya aka karbe da suka zo Madina kuma suka zauna a wasu wurare ai ba a can bane aka kore su lokacin da musulunci ya karbi Baitul Maqdis ai ba a hannunsu ya karba ba ya karba ne a hannun Roman Empire saboda lokacin Romawa su suke rike da masallacin sai aka jaka kwaci duk da cewa Yahudu ne suke bauta a ciki amma ba suke da iko akai ba sai aka ci daular Rum zamanin Umar da ya ci yaki akan Roman Empire ya ruguza su sai je karbe masallacin na fata an fahimta to bayan nan ya rika zama ko ya shiga hannun su Romawan ko ya shiga hannun su wane ne amma dai bai taba zama har su banu Isra'ila sun kafa daula da suke rike da wurin ba sai yanzu ne da suka dawo ko lokacin da Salahuddin al-Ayyubi yake karbe wurin ai ba a hannun ba lokacin su suke rike da mulki ba a duniya lokacin ma karkashin Roman Empire ne don haka yanzu sai zama waɗannan ayoyi na maganar barna ta biyu sai suka ce yanzu ne ake barna wannan kuma duk wanda ya karanta tarihi na zamani yanzu ya san abin da ya faru lokacin da duniya ta ga cewa yahudawa sun zama alakakai a duniya. Adolf Hitler shi ya ga cewa ba abin da ya dace da su sai a yi ta kashe su, ya musu kisan kiyashi ya kashe mutum sama da miliyan 6, ya kashe kusan 2 bisa 3 su gaba daya. Sai ce ba za ku gane abin da yasa nayi ta kashe mutanen nan ba sai daga baya. Yace in at ne ce na bar dan kadan saboda ku kuyi fama da su, ni in na gama da su gaba daya ba za ku gane nayi aiki ba, amma in na bar muku saura suka zo muku alƙaƙa a duniya za ku gane nayi aiki. Tashi ko muna gani? Sai duniya su kuma suka ga cewa yanzu in suka ce za a ci gaba da kashe su, su ma kansu sun zo musu alƙaƙa, su ba za su iya kisa ba. Sai suka ce aje a ce musu me kuke so, suka ce su a maida su ƙasar su ta alƙawari, ƙasar iyayensu da kakanninsu, shine aka rinka tsinto su. Su Amerikawa da Turawan Ingilishi da Turawan Faransa da Turawan Germany waɗanda suka rage a wurin dukkansu su ma ba son su suke yi ba. Sai suka ce to ku zo mu maida ku, sai suka kwashe su, sai suka ce bari mu je a yi muku sabuwar ƙasar ku, suka ce aje a tsaga Falastino a bamu a ci. To Falastino kuma lokacin ba ta da wani ƙarfi, to haka aka yi aka tsaga ta aka aje ta kamar yadda za ka aje burodi a yanka, haka aka zo aka yanka aka ce nan naku nan nasu, shikenan aka zo aka yanka sai aka zo aka aje. To su ko duk inda suka zauna to za su zama cibiyar ta'addanci da kuma zama alaƙaƙai da kuɗin cizo wa duniya tun daga ran da aka kafa su har yau abinda suke yi. To wannan shi yasa waɗansu tafsirai kamar yanzu tafsirin Mutawalla Sha'arawi bari ku ji abinda ya ce, yake cewa ma nahnu bisadadihi al'an haythu sayajtami'u al-yahudu fi watanin wahid ليحقق وعد الله بالقضاء عليهم ليتحقق وعد الله بالقضاء عليهم. yace taron da aka debo su aka ajiye su nan Allah ne yayi alkawari da ma ce tabbas sai an kai lokacin da zan cika alkawari na, yace to Allah ne yasa qada'in sa kauni cewa za a debo su a zo a tara su domin Allah yana so a nan wurin ne yake so a wulakanta su, a nan ne ake so a yi waliyasu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra. Kun gane? Yace wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi fa idza jaa wa'dul akhirah. Yace wannan shine ma'anar wannan ayar. Kar ku manta, ina gaya muku fuskar tafsirin malaman zamani waɗanda suke gani waɗannan ayoyin da ba su yi aiki ba yanzu ne suke yi. Abdul Karim al-Khatib a cikin tafsirin sa wanda ya sa suna at-tafsirul qur'ani lil-qur'an, shiga abin da yace, yace inna la naqta'u an yaqin, yace mu muna fada ba shakka yaqini ne da suke tare da mu a yau din nan da su Allah yake magana, sannan waqi'una tahta qawlihi sune waɗanda suka fada karkashin fadin Allah fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum zuwa karshen maganar sa. Dr. Salah Abdul Fattah al-Khalidi shi ma a cikin littafinsa Ash-Shakhsiyatul Yahudiyya min Khilal al-Qur'an shi ma haka ya faɗa, yace innal ifsada thani li bani Isra'ila huwa ma yaqumu bihi al-yahud al-an, barnar da bani Isra'ila suke a yanzu shine barna ta biyu da Allah ya faɗa al-Qur'an. Muhammad Ibrahim Hilal a cikin wani littafi da rubuta al-Isra wa Isra'il wato suratul Isra da Isra'ilan yau, yace marratul ifsadi thaniya hiya allati na'ishu hal yawm, barna ta biyu nan ita ce wanda yanzu ake cikin ta. Wani da ake ce Professor Bassam Jarrar shi ma a cikin wani shi kuma wato wani article ne rubuta wanda ya zauna ya haɗa lissafe, sai ce ayar tana magana akan Isra'ila ta yau kuma Isra'ila za ta rushe ne a shekarar 2022. To 2022 tana nan ko ta wuce? Ta wuce. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa waɗansu malamai suke gani wannan ra'ayi ba ra'ayi bane na daidai ka riƙa yanke lokaci ka ce ga lokacin da Allah zai cika wannan alƙawari. waɗansu malamai kuma suke gani ai ijtihadi ne shi ma a cikin littafin da ya faɗa sai ce ba ina jazama bane yace amma ni a iya fahimta ta haka ne to ba shi kadai bane akwai waɗansu da suke da irin wannan fahimta a yanzu na taɓa ba ku labarin Sheikh Ahmad Yasin lokacin da aka yi hira da shi a gidan talabijin na Al Jazeera 1998 sai ce daular Isra'ila za ta rushe a 2027 a 2027 shi kuma bayan wannan maganar da wajen shekara biyar suka kashe shi yace abin da yasa yace 2027 shine su banu Isra'ila galibin abin da Allah yake dora musu shine shekara 40 ne shi yasa tun farko da Allah yace fa innaha muharramatun alaihim sai yace me 40 sanata ya haramta musu garin shekara 40 saboda dukkan galibin wa'adin su shekara 40 ne sai yace galibi shekara 40 ne idan za su rika tashi idan sun tashi su cika barnan su shekara 40 sai su rushe yace shi yasa yake ganin cewa shekara 80 ne kadai Allah zai iba musu don ba su taba wuce haka ba yace daular su ta farko shekara 80 ta yi ta zamanin Annabi Dawud da shi da ɗansa da jikokin zuwa shekara 80 ta rushe daular su ta biyu shekara 80 ta rushe yace to yanzu ne suka yi daula ta uku ita kuma yanzu tana shekara nawa kenan yanzu in ka sa a cikin daga 1940 daga 1967 ko idan daga 1967 in ka ƙara shekara a daga 1947 in ka ƙara shekara 40 ya zama zuwa 1987 shekara 40 kenan daga 1987 kuma in za a ƙara shekara 40 shine zuwa nawa shine 2027 sai ce to shekara 40 din su na farko a lokacin suna tashi ne ba su riga sun zama sai daga 1987 sun gama cika lokacin tashi sai suka fara barna yace yanzu lokacin barnan su suke kaiwa zuwa ƙarshe to suna kaiwa yace 2027 wannan magana ta sa shakka akan manya-manyan Isra'ila an 2017 da ya wuce ya zama saura shekara 10 kenan wa'adinsa ya cika abin da ya faɗa prime minister Isra'ila na yanzu wane kenan Benjamin Netanyahu sai ya ce ina gani kamar ya kamata mu ɗauki duk matakin da za mu ɗauka domin mu sa daular Isra'ila ta shekara 100 saboda ba a taɓa yin lokacin da muka shekara 100 ba shekara 80 muke yi kuna fahimta ya ce musan duk yadda za mu yi mu shekara 100 duk ƙoƙarinsu shi ne su yi breaking ɗin record ɗin baya su ƙara 20 a kai shi ma bai ce ba za su rushe ba sannan lokacin da Ehud Barak ya zo jawabi wannan fa sun yi shi ne wato lokacin da suke murnar cika shekara 74 saura shekara 6 kenan wannan wa'adin ya cika an yi wannan ne a 2021 sai shi kuma da ya zo jawabinsa sai ya ce gaskiyar zance dukkanmu wanda ya karanta tarihinmu ya san ba ma wuce shekara 80 ya ce kuma ni na san ba za mu wuce ba ya ce kar mu yaudari kanmu kuma kar mu yaudari 'ya'yanmu duk shirye-shiryen da za mu yi mu gama shirye-shiryen da za mu yi duk kuma barnar da za mu yi mu gama cin iya rabonmu amma mu sani in muka cika shekara 80 kamar yadda aka yi wa 'yan bayanmu tun annabawa suna da rai ma ba mu taɓa wuce aka ba ballanta na yanzu wannan duk waɗanda suke da ilimi a cikinsu sun san haka to wannan shi yasa irin waɗannan malamai na musulunci suke da ra'ayin cewa wannan maganar fa akwai ƙamshin gaskiya a cikinta Allah shi ne mafi sani Allah ya sa a je 2027 da mu kuma Allah ya nuna mana rushewar daular Isra'ila ko a 2027 ko ba a 2027 ba Allah ya nuna mana ɗaukakar musulunci da musulmi Allah ya nuna mana wato ƙarshen sakamako mummuna akan waɗannan mutane saboda zaluncinsu da ɗagawarsu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, my God.